بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Safiyar Asabar 25 ga watan Shawwal shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 4 ga watan Mayu shekara miladiya ta 2024 wannan shine darasi na uku insha Allah cikin jerengen darussa daga littafin Qa'idatun fil Mahabba wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani wannan littafi wani bangare ne na wato abin nan al-Masail wannan littafi na Ibn Taymiyyah Jami'ul Masail wanda yake magana akan ka'idoji da suka shafi wato kauna da kiyayya a bisa tafarkin shari'a da kuma abin da ke da alaka da addini Ibn Taymiyyah ya fara kawo mana ka'idoji a dunkule game da wannan mas'ala a inda ya kawo wasu daga cikin nusus na alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ka'idoji da suke nuna cewa duk wani abu da mutum ke aikatawa asalin abin da ke jan shi zuwa ga aikata abin shine kauna da irada da ke cikin zuciya haka kuma duk wani abu da mutum yake kin aikatawa abin da ke jan shi zuwa ga haka shine kyama da kiyayyar abin a cikin zuciyarsa shine yake cewa وجماع القرآن هو الأمر بتلك المحبة ولوازمها والنهي عن هذه المحبات ولوازمها يتي إنك تدب القرآن أجملة جبا لأيا ذاك جينا كراني إزوا جواتشان كونر كونر الله ينا كراكم إزوا جلوازم أبو بندك كونر الله تكي سكي جاوا sannan yana hani zuwa ga waɗannan sauran kaunace-kaunacen da suka wannanci kaunar Allah kaunar sabo kaunar fasikanci kaunar shedanci da ire-iren su yace waɗanda su kuma ake hani zuwa gare su da su da ababan da suke ja zuwa gare su wa darbil amsali wal maqayisi lin nau'ain kuma za ka Qur'ani sai ya dosa buga misalai da ka'idoji na masu kaunar Allah da ayyukansu da kuma ka'idoji na masu kiyayya da dokar Allah da irin ayyukansu wa zakara qasasa ahalin nau'aini sannan kuma aka ambaci kissoshin masoya Allah annabawa da salihan bayi da kissoshin makiya Allah kafirai da mujrimai da sauran waɗanda Qur'ani ya bada labarinsu wa aslu da'wati jami'il mursalina sallallahu alaihim wa sallam qauluhum yace dukkanin manzanni da Allah ya aiko idan aka kalla da kyau za a ga tushe asalin sinadarin kiran da suke yi yana komawa ne zuwa ga fadin su ubudullaha malakum min ilahin ghairi kamar yadda inda ya ciro dinnan fadin Allah madaukakin sarki wa ila madyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ubudullaha Allah ya aika wa da mutanen Madyana dan uwansu Annabi Shu'aibu alaihi salam da yaje ne ya musu wa'azi yace ubudullaha ku bautatawa Allah malakum min ilahin ghairuhu kad ja'atkum bayyinatun min rabbikum zuwa karshen aya cikin suratul a'raf ko to haka dukkanin annabawa suke kira an ibudullaha wajtanibut tagut ku bautatawa Allah shine abun son ku mahalicinku wasana bubagu shine abin kinku abin shirka da ake so ku guje masa wannan ita ce asalin tushen da awa annabawa so da dukkanin annabawa sun hadu akan wannan kira zuwa ga tauhidi da kadaita Allah suna iya bambanta ta fuskar shari'a da ibadoji na aiki a aikace da kuma wasu ladubba ko wasu ka'idojin rayuwa dukkanin annabawa sun kira zuwa ga tauhidi dukkanin sun yi kira zuwa ga a gujewa shirka to amma ana yin samun bambance-bambance a wajen shari'o'in su kaman wajen yawan salloli ko yawan azumi ko jihadi halaccin shi ko rashin halaccin sa ana iya samun kuma wasu shari'o'i kaza ya halasta kaza bai halasta ba, kaman cin wasu nau'o'i na dabbobi ko cin wani nau'o'i na abinci ko yanayin auratayya ko yanayin wasu kasuwanci ko mu'amala, to ana iya samun na wani zamanin wani annabi ya bambanta da zamanin wani annabi. Amma a asalin wato ka'idar ɗayanta Allah da kira zuwa ga tauhidi da kira zuwa ga kore shirka da yakatta, to dukkanin annabawa da manzanni akan tafarki ɗaya suka gudanar da da'awarsu. Wa ala zalika qatala man qatala minhumul mushrikina, hakanan annabawan da Allah ya halasta musu yaƙi na jihadi daga kan annabi Musa kenan zuwa ƙasa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabawan da suka zo gabanin annabi Musa na can baya ba halasta musu jihadi ba, sai dai su yi wa'azi su yi wa'azi, idan kafirai sun kangare sai Allah ya aiko da azaba ya tarwatsa su. Annabawa ba sa yin jihadi a lokacin, ba a yin gwagwarmaya da takobi. To amma daga kan annabi Musa alaihi salam da wanda suka biyo bayan shi cikin Banu Isra'ila, su Sulaiman da baban shi Dawud, har zuwa zamanin annabi Isa alaihi salam, har zuwa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, za ga su waɗannan annabawan an shar'anta musu jihadi, suna yin jihadi. Kuma su ma jihadin su za ka ga akwai sun bambance tsakaninsu da jihadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Alal misali shi ne, ba a halasta musu cin ganima ba, ba a halasta musu kama al'asra bayi ba, za su yi jihadi su tsaye da kalmar Allah. Idan an tara duka dukiyar, to za su ainihin wato tara ta wuri guda su jira Allah ya aiko wuta daga sama ta ƙone wannan dukiyar. Wannan ita ce alama akan Allah ya karɓi jihadinsu, ba a samu wata tangarɗa ba. To kaga su ma ko a cikin jihadin an samu bambanci, domin shi ma wani nau'i ne na shari'o'i. Ina fata mun gane wannan. Yace kama qala khatimul rusuli alaihi salatu wassalam, kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam yake cewa, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasulu, fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi yake cewa, Allah ya umurce ni da in gwagwarmaya, uqatila, in ta gwagwarmaya da mutane har sai sun shaida cewa babu sarki abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai, kuma cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzansa. Idan suka faɗi wannan kalmar shahada kenan, to za su zama sun tsare jinaninsu da dukiyoyinsu, ba za a taɓa jininsu ko dukiyarsu ba sai sun taɓa haƙƙin la ilaha illallah illa bi haƙƙi kalimati shahada wa hisabuhum ala Allah. Sauran abin da zai faru kuma na kurakurai da laifuffuka da takasiri, wannan kuma tsakaninsu da Allah ne. Wannan hadisi ne sahihi wanda yake kuma muhkami, duk da an samu wasu daga baya irin waɗannan zamanna, wannan hadisi na daga cikin abin da ke ci musu tuwo a ƙwarya. Suna ganin cewa an faɗi haka, to ya za a yi da irin la ikraha fi dini, ya za a yi da irin fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bi musaitir, ya za a yi da irin inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, ya za a yi da waɗannan ayoyin. Irin mutanen nan yanzu masu kokarin gwara ayoyi da hadisai, wanda kuma da zaran sun samu haka, Allah suke su ce ko dai hadisin ƙarya ne ko annabi bai faɗa ba ko ahadu ne da sauransu. Wannan duka tafarki ne na wato ƴan baya bayan baya na yanzu, na waɗanda suke galibinsu ba su yi karatu a hannun malaman musulunci ba, su yi karatu ne ko dai a hannun turawa ko ta cikin littattafan wasu ɓatattu. Sannan kuma suna so duk abin da za su faɗa a musulunci ya zama wai sai sun gamsar da waɗanda ba musulmai ba, ya zama tunanin waɗanda ba musulmai ba shine abin da ake so wai musulunci ya tafi daidai da shi, kar su ji haushin musulunci. Ta wannan tun daga farko ma sai ka ce, to a kyale su ma kawai a ce Allah uku ne, sai a kyale su a haka a ce tun da dai su sun ce Allah uku ne, to a ce musu musulunci ma ya yarda haka kawai don kar su ji haushi. Osesiya idan an faɗi wannan hadisin, yanzu kenan musulunci ya tirasawa kowa sai ya musulunta? Ai, hadisin bai zo da magana akan tirsasawa ba, ya zo da magana akan kira ne. Shi za ka zo da lafazin uqatil, uqatil yana nufin jihadi, gwagwarmaya. jihadi kuma da nau'o'in sa duka ba qatlu bane ba kisa bane ba umirtu an aqtulan nasa bane sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ka'idar yayi aiki da ta aikace yayi jihadi mun sani ya kai farmaki ga abokan hamayyan sa kafiran makka ya kai farmaki ga hawazin ya kai farmaki ga ainihin wato ga tabuka ba ayyaki ba a bayan shi kuma sahabbai sun ci gaba da yin wannan zamanin sayyidina Abubakar zamanin Umar zamanin nan da suka biyo baya har zuwa daular Abbasiya da daular musulmai a Andalus kowa ya sani mutawatiran cewa jihadi wata al'ada ce wani addini ne sananne a musulunci hanya ce ta izzan musulunci wanda kuma musulmai ba su taba shiga cikin sawarwara irin wannan zamanin da suka bayin jihadi ba da suka bar jihadi kamar yadda annabi ya faɗa musulmai suka samu kansu a cikin wannan annabi yake cewa idan kuka bar jihadi kuka biye wa duniya kuka biye wa neman arzikin duniya Allah zai sa muku kaskancin da ba za ku fita daga cikin shi ba sai kun koma yadda kuke kamar yadda musulmai suke gani yayi yanzu musulmai ba su da wata daula ta musulunci sananniya wanda ta iya kare musu mutuncinsu da kimarsu a duniyar nan irin yadda a da ake da shi saboda ka gaya nan wajen wata nawa yanzu yahudawa suna darkake falasɗinawa kowa sai dai Allah ya isa kawai ba wanda ya isa ce wani abu wanda inda kuwa da ne ko da shekara ɗari nan baya daular musulunci ta daular Usmaniya ta ƙasar Turkiya ta isa ta nuna wa kafiran nan yatsa a ido ta ce ba su isa ba ta isa ta kai ɗauki a duk inda ake wa musulmai zalunci ko ake tare da su amma yanzu babu musulmai ba su da wata daula ƙwaya ɗaya da ke da kalmar da za a ce ga halifa na musulunci da zai ce a yi ko a bari an raba su zuwa ƙasashe nationalism an raba su zuwa ga nations daban-daban kowace ƙasa kullu hizbin bima ladaihim farihun kowace ƙasa tutar ta daban national anthem ɗinta daban budget ɗinta daban shugabanta daban iyakokinta daban ba ta jin cewa sauran musulmai ƴan uwanta ne ko mas'uliyata ne to wannan kaskancin da musulmai suke gani ba su taɓa fita daga cikin shi ba sai sun koma sun yi aiki da jihadi to a hakan ne kuma za a samu wasu suna cewa da sunan karatu amma kore jihadin gaba ɗaya wato a wuce haka a lalacewa kenan ko mun gane a garza haka a lalacewa Allah ya tsare mu malam ya sake cewa qala ta'ala kuma Allah ya ce shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuha yana kawo mana ayoyi da suke tabbatar da cewa dukkanin annabawa sun yi kira ne zuwa ga tauhidi Allah ya ce shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuha wallazi auhayna ilayka wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يتي شرع لكم من الدين ما وصى به نوح وانجي يا شرع أن تاموك الدين إرم وند يا أيكا وأن لبنوه تيواي كرا زوا غريش والذي أوحينا إليك ذا أبند مكا أيكو مكا يا كيما ذا الله صلى الله عليه وسلم موسيقى كتن والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه دا أبند مكا أيكو مكا دا أبند مكا يوسيا وأن نبي أينهم واتو أو سنتان دا مكلم بنا مكلم نمان دا أبند مكا أيكو مكا دا أبند مكا يوسيا ما أينهم واتو النبي إبراهيم عليه السلام دا النبي موسى da annabi Isa alaihi musallam ajma'in an aqimu ad-dina cewa ku tsai da addini wato ku tsai da tauhidi wala tatafarraqu fi kar ku rarraba kabura alal mushrikeena ma tad'uuhum ilayhi wannan abin da kake kiran mushrikai yayi musu nauyi sun kasa yin imani kaga duka wadannan annabawan da aka ambata anan suna daga cikin ulul azmi minar rusuli a bisa wanda suke ganin cewa ulul azmi minar rusuli wasu ke bantattun annabawa ne wasu malaman suna ganin duka annabawa dukansu ulul azmi ne dukansu ma'abuta sharafi ne wasu kuma suna ganin a cikin annabawan akwai wanda suke da wani sharafi na musamman tunda Allah ya ce tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd to masu wannan zancen na biyu suna lissafa waɗannan daga annabi Nuhu Ibrahim Musa Isa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin su ne ulul azmi minar rusuli wallahu a'lam shahidi a cikin ayan shi ne Allah ya yabga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da addinin da ya aiko masa da wanda ya aiko wa annabi Nuhu da wanda aka aiko wa annabi Ibrahim da annabi Musa da Isa duka ɗaya ne ta fuskar tauhidi ta fuskar ƙayauta Allah da kira zuwa ga baututa masa shi kadai da kuma hani game da shirka wali hadha qala sallallahu alaihi wasallam fil hadith al muttafaq alayhi fi sayyini an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala saboda haka ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada a cikin hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim wanda aka ruwaito shi daga Anas dan Malik Allah ya kara ma Anas yadda Anas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falasun man kunna fihi wajada halawatal iman abubuwa guda uku wanda duk ya samu kanshi da waɗannan siffofi zai samu ɗanɗanon zaƙin imani a zuciyarsa wa fi riwayatin fi sahihi la yajidu ta'amal imani illa man kana fihi thalas yago da lafazi na hasr cewa babu wanda zai ɗanɗani zaƙin imani sai wanda ainihin wato yake da abubuwa guda uku an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ya zama da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi son su fiye da komai da ya wannance su wa yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah ya zama duk wanda zai kaunata kaunata addini yana kaunar shi ne kawai dan Allah wa an yakraha an yarji'a fil kufri ba'da an anqadhahu Allah ya kuma dinga jin kyamar komawa kafirci bayan Allah ya tsirtar da shi kama yakrahu an yulqa fil nar kamar yadda yake kin a ce an shigar da shi wuta wannan hadisin kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fade shi dan bayyana abin da yake cikin wato imani na zaki da abin da yake cikin imani na kyamar kafirci da kyamar wuta isa bukhari ya mushi babu da cewa babu halawatul iman babun da ke magana akan zakin imani ya ƙara mushi babu a gaba cewa babu man yakrahu an yaquda ila al-kufr da wasu babuka da ya mushi kwatankwacin waɗannan almuhim shine hadisin yana nuni zuwa ga cewa imani yana da wani zaki wanda idan wannan zakin ya bishe zuciyarka zai sa maka kyamar kafirci da kyamar komawa zuwa ga kafirci saboda ka abubuwan guda biyu sun hadu kaunar Allah da kin kafirci har yanzu ina mana magana akan kauna da kiyayya a mizanin shari'a wa fi sahi an Anas aidan an annabi sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda kamar da Anas ya ruwaito shi ma yana cikin Bukhari da Muslim yace babu wanda zai zama na rantse da Allah da raina ke hannunsa babu a cikin ku wanda zai zama mumini face sai na kasance ya fi kaunata fiye da ɗansa da babansa da dukkanin mutane sai ka kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kauna irin wadda shari'a ta yadda da ita wato kullun ana magana akan kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kyau a yi wannan tambihin cewa ita kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ce rukuni ce daga cikin abin da ke tabbatar da asalin imani babu wani mumini da zai zama mumini face sai ya kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya san cewa wannan kaunar ibada ce to lazimin kasancewar ta ibada shine ya zama yana nufatar Allah ne da ita yana neman abin da ke wajen Allah ne daga wannan kaunar na daya kenan na biyu kuma dole ya tsaya ga haddin shari'a abinda shari'a ta ce yayi na wannan kaunar shi zai shine malamai suke fada akan cewa wato tasdiquhu fima akhbara wa an yu'badallah illa bima shara'a ya zama duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata na labari dole a gaskata shi sannan kada abututa wa Allah sai da abinda ya shar'anta sannan ta'atuhu fima amara duk abin da ya umarni dole a yi mishi da'a wajtinabu ma naha anhu aw zajara da kuma gujewa duk abin da ya hani ko ya tankiya akai waɗannan abubuwan guda hudu suna cikin rukunai da malamai suke lissafawa na kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai cika baki da kururuwa da iddi'a'i bane kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a aiki ne kuma su wane ne zaka dauka a matsayin misali game da kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine sahabban shi sahabbai sun bayyana yadda suke kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bakin su da aikin su da jinin su da rayuwar su da dukiyar su da komai sannan kuma za su iya sabawa da kowa akan biyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun saba da iyayen su sun saba da ubannin gidan su sun saba da mutanen garin su sun saba da waɗanda suka ba su jari a baya sun saba da sirkan su kowa za su iya saba mishi dan su yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya kuma za su gabatar da rayuwar su akan rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za su sa jikin su ya zama kariya gare shi ya zama mishi kamar wato sulke ko abin nan ko shield kamar yadda ake gani a aikace a tarihin su to haka ake so kai kokarin kwatantawa wajen kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama shine a gaban ka shine abin biyayyar ka shine abin wato abin nan dinka abin kaunar ka ya zama wannan a cikin zuciyarka kuma a aikace aikin ka ya gwada haka to wannan shine kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa duk wanda ya kirkiro wani abu yace wannan abin shine unwani na kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka bincika aka tarar sahabbai ba sa yi to kenan yana tuhumar su ne cewa su basu kaunaci manzo Allah ba sai shi ya kaunace su yana da tuhuma kenan akan kaunar su dan duk wanda zai ce misali in baka yi kaza ba to baka kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma aka bincika sahabbai ba su yi ba kaga ya nuna tuhuma tana komawa ne farko izuwa gare su wanda kuma duk duniyar musulmai da kafirai da masoya da makiya kowa ya da sun fi kowa iya kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka su ne abun koyi game da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kaunarsa ba wani ne da can daban abun koyi ba Allah ya sa mu dace malam yace wa fi sahih al-bukhari anna umara qala ya rasulullah wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi cina ran tse maka da Allah inji umar dan khattab na fi son ka fiye da komai in ban da raina fa qala sai annabi ya ce mishi la ya umar sam har inda baka cika matakin kaunar da ake nema ba hatta akuna ahabba ilayka min nafsika yace wallahi sai ka so ni fiye da kanka qala fa wallazi ba'athaka bil haqqi la anta ahabbu ilayya min nafsi al'ana sai umar yace to na rantse maka da Allah yanzu na fi kaunar ka fiye da kan kaina sai annabi ya ce mishi al'ana ya umar to sai yanzu ka cika sharadin kaunar wato sai ya zama koda zabin zuciyarka da zabin ranka yana ƙasa da zabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa suke iya hakura da duk abin da suke so ko duk wani tunanin su da ra'ayin su su bi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi ya ce ga nan za a bi to haka za su hakura su bi in yace zauna nan za su zauna in yace tsaya nan za su tsaya ba sa motsawa ko su gusa daga umarnin sa ولهذا ورد في فضل هذه الكلمة شي سا يجو اتكن فلل كلمة شهادة شهادة أن لا إله إلا الله من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره كلمة شهادة أن لا إله إلا الله تكن أبراجن قونر الله ني اتكن تا دبن واتو شريع الله يتي تنا دا ما أنوني ولن دبزي يو أي مغانا أكن سألن بسو دفادنس وهي أفضل الكلام كلمة الشهادة يتشي كلمة ما في فللا وما فيها من العلم والمحبة أفضل العلوم والمحبات أبن دكي تشكنت نعلمي دك أونا ياتي في يد دوان علمي دك سني دوة محبة كالحديث الذي في السنن كما يدى النبي صلى الله عليه وسلم يفضل أتكي حديث جابر بن عبد الله وان دكي تشكن سنن بن ماجا حكا ننترمي دي ما يفتد شي فدما الله صلى الله عليه وسلم يكي تو أفضل الذكر La ilaha illallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi falalar zikiri shine fadan la ilaha illallah. Wannan hadisi ne hasan. Saboda a cikin shi kalmar shahada ce za ka yi ta maimaitawa. Babu zikirin da kai falalarsa. Wal ayatul mutadammina laha a'azamu ayatin fil Qur'an. Shi sa kuma aya da ta zo da kalmar shahada a cikin Al-Qur'ani ita ce ayatul Kursi. Ta zama ita ce aya mafi falala a cikin Alƙur'ani mai girma. In ana neman aya ƙwaya ɗaya mafi falala a cikin Alƙur'ani, to babu kamar Ayatul Kursi. Saboda abin da ke cikinta na ambaton sunayen Allah da kalmar shahada. Kamar yadda kama fi sahih Muslim annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ubay ibn Ka'ab. Kamar yadda zo a cikin hadisin sahih Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Ubay ibn Ka'ab يا أبا المنذر أتدري ما أي آية في كتاب الله أعظم ko ka san wace aya ce cikin alqur'ani tafi daukaka qala sai yace Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum fadaraba biyadihi sadri ubay yace sai annabi ya bugi kirjina da hannunsa kaman ya dafa shi kenan aka yi jinjina mishi wa qala yace liyahnikal ilmu abal munde yace ina maka congratulations Allah ya baka ilimi annabi ne yanzu ya bashi wannan certification shi yasa Ubay dan Ka'ab yana daga cikin manyan malamai cikin sahabbai wannan hadisi yana nan a cikin Sahih Muslim wajen babukan da ke magana akan falalar ayatul kursi shi yasa ayatul kursi falalarta mai yawa ce tana daga cikin abin da ya zama wajibi mutum ya haddace ko da bayar da alqur'ani tana daga cikin abin da ya zama wajibi mutum ya dinga karantawa kullun aƙalla ƙafa bakwai ake so ka karanta ta a kullum a cikin addu'o'inka na bayan salloli wuri biyar kenan sannan a addu'arka ta ainihin kwanciya bacci wuri na shida kenan ko da kuma addu'a da ake yi a cikin azkar azkarus sabahi wal masa wuri bakwai ko takwas alal aqal ake so kullum ka dinga karanta ta kana tadabburinta saboda abin da ke cikin ta na maimaicin wato ma'anoni a wani wuri a cikin majmul fatawa ibn taymiya yayi magana ya wargaje bayani ba dan kadan ba akan ta haka ne ibn qayyim a wurare mabambanta haka ne muhammad ibn abdul wahhab Allah ya gafarta mishi a cikin littafin shi na tafsiri ya da wani tafsir ayatul qur'an tafsiri ne wanda ba cikakke bane yana tsatsallakewa ne abubuwa yake dauka haka mabambanta yana magana akai to in ka ji cikin tafsirin suratul baqara shi ma ya dau tsawon lokaci yana bayani akan ma'anoninta da abin da ke cikin ta na tauhidi da abin da ke cikin ta na rububiyya da abin da ke cikin ta na al asma'u was sifat da kuma abin da ke cikin ta ma na ismullahi al azam saboda haka a matsayin ta na aya guda daya babu aya da take da sharafi irin ta cikin alqur'ani saboda mene saboda ambaton tauhidi da ke cikin ta malam ya sake cewa wa idza kanat kullu harakatin fa asluha al hubb wal idarat wal iradatu am mahbubin muradin li nafsihi yace in ya zama na cewa kowane motsi da bawa yake yi yana yin shi ne wanda asali yana tasowa ne daga so da nufatan wani abu da ake kauna dan shi kanshi abun la yuhabbu li ghairihi ba ana son shi ne dan waninsa ba in law kana kullu shay'in mahbuban li ghairihi lazima dawru aw tasalsul maka ce duk wani abu kana son shi ne dan wani ba dan kansa ba to za a yi abin da ake ce ma at-tasalsul ay taskiwaye kewaye abin da kake so ba dan shi kake son shi ba dan wanin shi to wanin shi ma zai zama dan wanin shi wanin shi ma dan wanin shi shine ad-daru wa tasalsul wa shay'u qad yuhabbu min wajhin duna wajhi a ɗabi'ar dan adam yana iya son wani abu ta wata fuska kuma bai san shi ta wata fuska walaysa shay'un yuhabbu li dhatihi min kulli wajhin babu abin da ake so 100% illa Allah wahdahu sai Allah ubangiji madaukakin sarki duk wani abu da kake so ko kuma wani bangaren da baka san shi ta wajen zaka so da ba haka yake ba zaka so da yafi haka kamar ɗanka ko matarka ko malaminka ko sana'arka ko garinku ko duk wani abu da kake so za ka kuma akwai ta wata fuskar da ba ka san shi ta wannan ɓangaren yana sa maka takaici ta wannan ɓangaren kana jin naƙasa a cikin ƙaunar ta wannan ɓangaren to amma Allah maɗaukakin sarki shi babu wannan siffa tare da shi ana ƙaunar Allah ne ƙauna 100% kuma babu ta inda take da giɓi idan kai mumini ne wala tasduhu al-ilahiyatu illa lahu kuma babu wanda ya cancanta abotuta mishi sai Allah Allah kadai ya cancanta abotutawa babu wanda ya dace da abotuta mishi sai Allah walau kana fihima alihatan illa Allah la fasadata kisa Allah yake cewa inda za a samu abun bauta ba Allah ba su biyu ne abun bauta to da ta lalace ita duniyar nan la fasadata da sammai da ƙasa sun lalace za mu zo mu ji ƙarin bayani akan wannan والإلهية المذكورة في كتاب الله هي العبادة والتألُّه. can da aka ce Allahu la ilaha illa huwa shine al-ilahiyya, wato kira zuwa ga bautatawa Allah Ubangiji da Qur'ani yazo da shi shine al-ibada, kira zuwa ga bauta. Wa ta'allu da kuma kira zuwa ga makalkalewa Allah, wato neman abu a wajen Allah. Asalin at-ta'allu shine rantsuwa da Allah, kamar da Allah yake cewa wala ya'tali ulul fadli minkum wasa, da irin hadisin nan man zallabi ya ta'alla alayya, asalin ta'allu kenan. To amma an fara da ma'anar shi zuwa ga mai da komai ga Allah, neman bukatu, rantsuwa, neman agaji, neman lafiya, neman komai zaka nema ka nema a wurin Allah shine at-ta'allu. Kisa na fassara shi da wasu da makalkalewa ga janibin Ubangiji madaukakin sarki, wato bayan ka bautawa Allah ta hanyar aikata abubuwan da aka umurce ka na tauhidi da sallah da azumi da zakka da haji da sauran wajibobi da farillai da mustahabbai, sannan kuma sauran bukatunka na rayuwa su ma kuma ka fuskantar da su zuwa ga Allah, shine abubuwan guda biyu, al-ibadatu wa ta'allu. Al-ibada aikata abinda Allah ya umurce ka, at-ta'allu karkatar da bukatunka zuwa ga Allah. Ina fata mun gane. To wannan sune abinda ake nufi da ilahiyya. ومن لوازم ذلك ان يكون هو الرب الخالق. daga cikin lazimin haka shine ya zama wanda za a yi ma haka din shine ubangiji shine mahalicci. Allah ubangiji shine ya halitta, da haka ita halittar Allah kadai ya halitta ba sama. Allah ubangiji shike idara, shike bada arziki, shike bada lafiya, shike bada rayuwa, shike kashewa, shike rayawa, wadaka shi kadai ya cancanta a nemi wannan bukatun a wurin sa. Allah ubangiji shike shi ya mallaka, shine mamallakin abubuwa, nashi ne kuma da kanshi yake idara su, shi yake bayarwa, shi yake hanawa, saboda shi kadai ya cancanta a nema a wurin sa. Wa amma ma yadhunnuhu tawa'iqu min ahli al-kalami anna al-uluhiyyata hiya nafsur rububiyya, wasu daga cikin yan ilmul kalam suna ganin ba bambanci tsakanin uluhiyya da rububiyya. Wa anna ma dhukira fil qur'ani min nafi ilahin akhar wal amsal al madrubati al bayyina fal maqsud bihi nafi rabbin yushrikuhu fi khalqi al alam, suka ce abubuwan da aka ambata a cikin alqur'ani na kore samuwar wani abun bauta da misalan da aka buga mabambanta a cikin alqur'ani duk an fade su ne dan a kore samuwar wanda ya tarayya da Allah wajen halitta duniyar nan, kama huwa adatuhum fi kutubil kalami, kamar da suke magana. Wato sai suka ce a kore wanda aka yi na shariki ga Allah, sharikin ta wajen halitta ne, amma ta wajen wato bauta lalle Allah yana da shariki. Kaga wannan muguwar magana ce, duk da shi Allah ya ce وَمَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهِ, su suna cewa a aikata ana ganin sharikan ga gumakan nan, to ai ba su cancanta su zama sharikai ba. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, sanyawa abu suna bai tabbatar da siffar da ake tsammani daga gare shi in bai cancance ta ba. Saboda koda wani ya aje wani timsali ko wani gunki yana kiran shi da suna abun bauta, yana mishi qurbani, to ba abun bauta bane. Saboda mene? Saboda bai cancanci abota mai ba, bai da siffar rububiyya, ballantana ya cancanci uluhiyya, bai yi halitta ba, ba shi yake tadbirin ta ba, ba shi ya halicci duniya ba, ba shi halicci dan adam ba, ba shi ke saukar da ruwan sama ba, ba shi ke bada arziki ko rayuwa ko mutuwa ba, ba shi ke yin komai ba. Shi ma neman bukata yake a wurin Allah, shi ma tsoron Allah yake ji, shi ma cikin bayin Allah ne. Kowane ne wanda zaka tasa gaba, mala'ika ne ko annabi ne ko shehi ne ko wali ne, ballantana kuma sassaƙe ko itace ko wata halitta kamar rana ko wata ko wani aljani ko kuma wani wahamin ka ma a cikin kwakwalwarka, duk waɗannan bayin Allah ne. Saboda haka ba su cancanta abota ta musu. suma ba sa so a bauta musu, ba bukatar su bace, ba sharafin su bane. Saboda haka babu wani abun bauta sai Allah, kamar yadda babu mahalicci sai Allah. Yace fa hadha qusurun wa taqsirun minhum fi fahmil qur'an, wannan gazawa ce, wannan tawaya ce, naqasa ce daga ayin ilmul kalam wajen fahimtar alqur'ani mai girma. Wa ma fihi min alhujaj wal amsal atawfihi utufihi min jihati anna mablaga ilmihim huwa ma salakuhu min at-tariqati al-kalamiyya, basu fahimci abin da ke cikin alqur'ani na hujjoji da misalan da Allah ya buga kala daban-daban ba, basu kuma fahimta bane saboda an zo musu ta bayan fage. Me ya bayan fagen da aka zo musu? Saboda abin da suka fahimta game da alqur'ani kadan ne. Me ya ja musu fahimta kadan game da alqur'ani? Dogaro da hanyar ɗan ilmul kalam wajen tabbatar da nazariya ta Ubangiji da bautata masa da tauhidinsa. Wato maimakon su tsaya su fahimci alqur'ani, su tadabburi a cikinsa, su ɗauke shi a matsayin madogara na kafa hujja game da tauhidi, sai suka ce waɗannan falasifa da mulhidai bari mu mayar musu da martani da irin abin da suke faɗa. Sai suka koma suka karanci falsafa irin ta waɗancan da sunan za su yi mata gyara da kwaskwarima don ta goyi bayan shari'a da tauhidi. To kaga kamar yadda Hausawa suke cewa a wanke kashi ko a ɗaura kashi kai ko a ɓata igiya. Duk yanda aka kai ga iya sukola da wanki ba da za ka wanke ka ɗaura kashi, inda ka ga iya ɗauranka ba da za ka ɗaura kashi. To abin da ya faru da su kenan. Fa taqadu annal maqsudina wahidun wa laysa kadhalika, sai suka ɗauka cewa annal maqsudaini afwan annal maqsudaini wahidun, sai suka ɗauka cewa abin nufin guda biyu duk ɗaya ne. Yace wa laysa kadhalika balil qur'anu yanfi an yu'bada ghayrullah, qur'ani yana kore kar a bautata wa komai sai Allah. Au an yuttakhadha ilahan, ko kuma ay ruqo da wani abun bauta. Fa yuhibbahu, mutun ya kaunaci wannan abun. Wa yakhda'a lahu, ya rankwafa a gaban wannan abun bautar. Mahabbatal ilahi, irin yadda ake kaunar abin bauta. Wa khudu'ahu, yadda ake rankwafuwa a gaban abun bauta. Alqur'ani ya kora wannan. Kama bayyana dhalika ammatu ayatil qur'an, kamar yadda tunturin da ayoyin alqur'ani suke bayyana ga zai ta kawo su. Mithlu qawli ta'ala, kamar fadan Allah da yace wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada, Allah ya Allah wadare da wasu cikin mutane, yace wa minan nasi daga cikin mutane akwai man yattakhidhu wanda yake ruko min dunillahi wani abu koma bayan Allah, andada wato wasu ababen biyayya a gurinsa. Yuhibbuhum ka hubbillah, yana ta san su irin yadda ake son Allah. A nan ne za ka ga cewa al'imamu As-Sa'di in ba na manta ba yake cewa wannan lafazin da aka ce wa minan nasi man yattakhidhu, bi a ce ba a faɗo ta kalma daban kamar a ce man ya'budu min dunillahi, man yattakhidhu wanda ya riƙi wani abu koma bayan Allah. Yace fihi dalilun ala annahu laysa lillahi niddan, wannan ita kanta ayi abin cikin nawa cewa Allah bai da wani kini. Wa innama almushrikuna ja'alu ba'dal makhluqati niddan lillahi ta'ala zulma, kawai wasu mushrikai ne suka dauki wasu ababe suka sasa a mahallin Allah bisa zalunci, ba bisa cancanta ba. Wato idan mutum bai cancanci abu ba aka bashi, hayin bai cancanta ba. Idan wata halitta bata cancanci wani matsayi ba aka bata, har yanzu bata cancanta ba. Yace zulman wa mujarrada tasmiyatin min ghairi ma'anan, kawai zalunci ne kuma suna ne wanda yake bai da wata ma'ana. Yace walafzan farigan, empty word ne bai da wata ma'ana, haka Sa'di yake cewa. Sai ya kawo yace kamar da Allah yake cewa wa ja'alu lillahi shuraka'a qul sammuhu, sun sanya wa Allah abokan tarayya. Sai ya ce faɗi sunayensu, sunayensu empty ne, ba su da wani ma'ana. ba su da wani ma'ana in yi illa asma'ul sammaitumuha antumu aba'ukum to samuwar wasu sunaye da wasu halittu suka dauka suka rika suna ganin su a matsayin abun bauta bai maishe su abun bauta ba saboda ba bisa cancanta bane saboda sunaye ne laysa ala musamman yastahiqqu at-tasmiya suna ne na abin da bai cancanta ba ma'ana kamar yadda misali yanzu dan an ce ma wani shek in ya zama asalin hakikanin al'amari ba shek bane shi ya zama shek ba dan an ce wani miloniya in ya zama asalin hakikanin al'amari ba miloniya bane shi ya zama miloniya ba dan an ce wani alaran ma haka dan inda zamu ce wani anan kawai mu ce wani sunan shi shugaban kasa shikenan ya zama shugaban kasar Najeriya ya zama mahaukaci ne da wannan magana kuma mun ga mahaukata ƴan uwan shi to saboda haka dan ka ce ga wani abu shine Allahnka ya zama kuma ba shine Allah ba to shirme ne bai zama Allah ba dan yanzu misali anan mun ce ga shugaban kasa shikenan sai a ce to daga yau shugaban kasar Najeriya guda biyu ne akwai Tinubu yana can Abuja ko kuma wani a Zaria suwa ne sun nada shi kaga shirme ne kawai muke mu muke haukanmu mu muke rashin tunaninmu to kamar haka ne wallahi al-masalul a'la cewa ga wani abun bauta wanda na ƙarya ne shirme ne rashin abin nan ne rashin hankali ne rashin tauhidi ne to kuma saboda Allah ya fi kowa kishi shi yasa yake da tsananin kin shirka yake kuma tsananin hani ga bayinsa da su shirka sai malai saki cewa وقال كما الله يجي وقال ولهذا قال الخليل ذاك إبراهيم الخليل عليه السلام يجي شوى أفن الأنداد أصلي الند أبدا يكين في الند شيني واتو كيشيا أما أنن وسمع لمسنا جن أصلن ما أنا تازوني أكن متاني بعوما كابا متاني لأكي مسلا إن لا أدي كما تأيوا الله ira arbin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ma adi ibn hatim ko cewa ba kuna biye musu ba Allah ya ce halas su ce haram ko Allah ya ce haram su ce halas kuma ku bi su ku bar na Allah duk mutumin da kake wa irin wannan to ka dauke shi a matsayin niddu ga Allah wannan kuma shine adna maratib na niddiya shine ya zama wani yana halasta abinda Allah ya haramta ko yana haramta abinda Allah ya halasta kuma ana biye mishi akai shi yasa kaga Allah ya cike wannan zancen cewa mene itabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab kaga al'ittiba din ne bai ce itabarra alladhina ubidu ba ko mun gane ittiba bin wani akan abin da ya saba wa na Allah yin haka zari'a ce zuwa ga shirka Allah ya ce kaza wani ya ce ba haka ba kuma ka bar na Allah ka kama na wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza wani ya ce ba haka ba ka bar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kama na wani to wannan yana cikin ittikhadu ghairillahi andada haka wato wani gwadabe ne mai santsi ne hadari da mutane sai sun ba hankali da shi Allah ya tsare malam ya sake cewa wani hada qala al-khalil saboda haka ne Ibrahim al-Khalil alayhi salam yake cewa la uhibbul afilina ni bana san masu gushewa lokacin da yake wannan nazariyar tasa falam mara al-shamsa falam mara al-qamara falam mara kaza so har zuwa da inda yake cewa ni la uhibbul afilina bana san masu gushewa wato duk wanda yake gushewa to bai zama Allah ba nuna za a neme shi ta na arasa dama kamar yadda suke cewa al'alamu ithnani duniya abu biyu ne akwai al-khaliq shine wanda yake wajibul wujud ko wujuduhu wajib sannan kuma akwai al-makhluq wanda yake ja'izul wujud ko wujuduhu ja'iz akwai mahalicci wanda dole ko da yaushe yana nan al-hayyul qayyum din kenan sai kuma abin halitta wanda zai iya zama yana nan kuma zai zama baya nan hal ata al insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an makhluq ma menene mazkura mazkura na'am mazkura lam yakun shay'an mazkura akwai sanda babu mutum sannan Allah ya bai samar da shi ko kuma sanda zai kauce wannan mutum
akwai sanda kuma babu abu kaza Allah ya samar da shi sannan zai zo ya kauce komai haka ne kuma bayan Allah saboda haka waɗannan ababan da ke gushewa halittu to ba su cancanta su zama Allah ba ba su cancanta su zama abota musu ba saboda ba su da qayyumiyya su ba hayyu ne na abin nan ba wa min al ma'lumi anna kullu hayyin falahu irada wa amal bihasabihi wa kullu mutaharrikin fa aslu harakatihi al mahabbatu wal irada abu ne sananne cewa duk wani abu mai rai to yana da irada yana da kuma aiki da gurgurdan abin da zai iya yi kuma duk wani abu da yake motsi to asalin motsin sa so da irada wala salaha lil mawjudati illa an yakuna kamala mahabbatiha wa harakatiha lillahi ta'ala kuma dukkanin ababan da Allah ya sama a wannan duniya ba su taba samun nagarta su samu cikar kauna su tsira ba sai ya zama duk motsin su suna yi ne don Allah kama la wujuda laha illa an yubdi'a Allah kamar yadda ba su samu ba sai da Allah ya halicce su kamar yadda muka ambata babu wani abu da ya samu a duniyar nan sai da Allah ya samu da shi to haka kuma babu abin da zai samu wato a duniyar nan ya ji dadin ta da makomarsa sai ya zama duk motsin sa yana yi ne yadda Allah ya ce ayi wani ya kala ta'ala shi sai Allah yake cewa law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da za a samu wani abun bauta a cikin sammai da ƙasa ba Allah ba da sun lalace kamar da Allah yake cewa mattakhadha Allahu min waladin wama kana ma'ahu min ilahin idan me Allah yace la zahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dhum ala ba'din Allah yace subhanallahi amma yasifuna cikin suratul mu'minin ko da Allah yake cewa Allah bai riki da ba Allah bai riki wani da za a ce dan sa kamar yadda kirsu suka cewa Isa dan Allah ne Yahudawa su ce Uzair dan Allah ne ba haka bane kuma kana ma'ahu min ilahin kuma sam babu wani tsaran Allah shi ma a ce abokin tarayya Allah ne wajen cancantan bauta inda hakan ne Allah ya ce to da kowane abun bauta sai ya tafi da abin da ya halitta kaga kenan me ya cancantar da shi a bauta mai saboda yayi halitta idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa da abin da yake bauta sama sai ya ware al'ummar sa da ya halitta yake to ni ku ci gaba da bauta mu wala ala ba'dhum ala ba'd kuma da dayan su ya hau kan dayan da an samu wato sura irin yanda masu mulki suke a duniya idan wani shiga cikin mulkin wani to kuma da an yi haka Allah ya ce da duniya ta wargaje da an samu fasadi Allah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah Allah ya fi karfin abin da suke siffantawa cewa akwai Allah sana ko kuma wasu aliha dunallahi wanda mana abuduhum illa liqaribuna ila Allah zulfa ba ma ba su samu sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah mu samu kusanci da shi saboda ka waɗannan ayoyin da ire-iren su abin da suke nunawa cewa duniya ba za ta taɓa yiwuwa ba sai in Allah ɗaya ne to saboda Allah ɗayan ne shi yasa take yiwuwa inda ba Allah ɗaya bane to da allolin za su yi ta jayayya ne har ɗaya ya fi ƙarfin ɗaya ma'ana in wani yana so rana ta fito ɗayan da yace ban yadda rana ta fito yanzu ba in ɗaya yana so a yi damuna ɗayan ya ce ba yanzu za a yi damuna ba shine la fasadata idan la zaba kullu ilahin bima khalaq in ya zama ɗaya shi ya halicci rana ɗayan shi kuma shi ya halicci wata wannan ya ce to ni yau ban yadda a ga wata ba ni kuma ya ɗaya ce ni kuma sai an gan shi tunda an yi ma jiya na bari an ga rana kaga za su yi ta musu da jayayya ne irin yadda halittu suke yi to ba za ta taɓa yiwuwa ba sai in Allah ɗaya ne kuma Allah ɗaya ne shi za ta ke yiwuwa ya ce walam yaqul la udimata Allah bai ce da ba a same su ba saboda mene idh huwa qadirun ala an yubqiyaha ala wujhatil fasad Allah yana iya samar da duniyar a bisa fuskar tana cikin barna wato a samu mushrikan a cikin duniya masu waɗannan munanan maganganun walakin lam yakun an takuna salihatan illa an yu'badallahu wahdahu la sharika lahu amma fa ba za ta yi nagarta ba sai an bauta wa Allah shi kadai. Allah ya ga damar a cikin hikimarsa da tsarin sa da tsarin sa da ya tsara ya bar kafirai su rayu a duniya cikin fasadi, suna cikin fasadi, amma kuma wannan fasadin nasu bai mai da cewa da gaske a hakikanin hakika cewa Allah da suke kira din guda biyu ne ko uku, Allah da ya daya ne, amma barna ta game su saboda ba su yi itirafi da haka ba. Babu abin da zai gyara duniya sai tauhidi. Fa inna salahal hayyi innama huwa salahu maqsudihi wa muradihi, domin nagartar mai rai shine nagartar manufarsa da ababan da yake nufata. Wa salahul a'mali wal harakat bi salahi iradatiha wa niyatiha, gyaruwan ayyuka kuma yana samuwa ne da gyaruwan niyya da iradarsu. Wali hadha kana min ajma'il kalami wa ablaghihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yace dan haka kaga yana daga cikin zantuttuka mafiya tara gundarin ma'ana, mafiya zurfin balaga fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi nashi cikin jawamil kalim na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin innamal a'malu binniyat. Dan haka kaga malamai sun tsawaita wajen sharhin hadisin saboda abin da ke cikin shi na gundarin ma'ana da gyaran niyya da gyaran aiki da alaka ayyuka da niyoyinsu da yadda aka gudanar da su. Wa hadha ya ummu kullu amalin wa kullu niyyatin, wannan hadisin da yace innamal a'malu binniyat, dukkanin ayyuka ana lissafa su ne gurgudan niyyarsu, nagartarsu ko rashin nagartarsu gurgudan niyyarsu, samun lada ko rashin ladansu gurgudan niyyarsu, a zaman su cewa ayyukan an karba ko ba karba ba gurgudan niyya, to ya shafi kowane irin aiki, aikin ibada, aikin rayuwa, aikin zuciya, aikin hannu, aikin ko menene, ya shafi kuma dukkanin niyoyi, niyoyin ikhlasi da wanda ba su ba, niyoyin ibada, niyoyin mu'amala da dukkaninsu. Wa kullu amalin fil alami huwa bihasabi niyyati sahibi, kowane aiki a duniyar nan lissafin shi da sakamakon shi gurgurdan niyyar wanda yayi shi. Walaysa lil amili illa ma nawa, babu abin da mutum zai samu a aikin sa sai abin da ya nufata. Wa qasdahu wa qasadahu wa ahabbahu wa aradahu bi amali, ba abin da ya samu sai abin da ya niyya, sai abin da ya kasadi, sai abin da ya kaunata, sai abin da ya irada. Laysa fi dhalika takhsisun wala taqayyudun, babu wani aiki da za a fitar daga cikin wannan a ce shi ba niyya ce ma'aunin sa ba, babu wani aiki da za a yi taqayyidi kama yadhunnuhu tawa'ifu minan nas, idan an samu wasu malamai suna ganin haka, haisu yasabuna annan niyatal murad bihin niyata shar'iyyal ma'mur biha, suka ce a'a wai niyya ta shafi aiki na shari'a kada yake nufi. Fayatajuna ayn yasrul a'mala bil a'mal shar'iyya, da haka suka ce su ayyukan da ake magana anan kawai ayyukan shari'a wanda ba su ba babu niyya a cikin su. Fa inna niyyata mawjudatun likulli mutaharrikin, niyya azaman nan ta zuciya tana tare da duk wani mai motsi, kamar kala nabi sallallahu alaihi wasallama fil hadisi sahih, saboda annabi yake faɗa cikin hadisi ingantacce yake cewa asdaqul asma'i alharis wal hammam, mafi gasgatuwan sunaye a jikin mutane, kamar da yake cikin sunan abi daud, annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yake cewa ku dinga sanyawa, ku dinga sawa kanku ta sammo bi asma'il anbiya, ku sa sunan annabawa, ku dinga kiran kanku da suna Ibrahim, Nuhu, Musa, Isa, Muhammad da makamantansu. Sai ya ce wa ahabbul asma'i ila Allah Abdurrahman wa Abdullah, amma sunayen da Allah ya fi so su ne a ce sunan mutum Abdullahi ko Abdurrahman, a abada shi ga Allah ko kuma abada shi ga Ar-Rahman. Sai annabi ya ce wa asdaquha, mafi gaskiyansu kuma Harif wa Hammam, haka sa mutum suna Harif, Haris kama a ce nomau, Hammam mai kwazo, to ana samun gasgatuwan niyyar. Kaga hatta suna da za a sa mutum ba washe ma yana cewa suna lamiri ne ko, yakan gasgatu ga mutum, wato sai ya ga yana da azamar bari ya yi abin da zai ci sunan shi dinnan, kamar yadda yanzu ka sa mai yaro wani suna na wani gwarzo sai ga yana so ya dinga kwaikwayo da wannan gwarzon, an ce mishi kai sunanka Albani sai ga yana so shi ma ya zama malami, an ce mai kai sunanka Shagari ko yadda da za ka ga sunan suna Shagari, Gaddafi, wane ne, ana san sunayen wasu gwaraza ne ana so ya ga yayi ya bi sawun wannan gwarzon. To haka in ka sa mai danka suna Haris da Hammam za ana sa ran a gansu da wannan hirs din da wannan himmar. Annabi ya ce wa aqbahuha mafi munin suna shine a sa mutun suna Harbu yaki ko Murratu daci dacin hali. Da sai ganshi da fitina da dacin halin ana so a sama yaya sunaye masu kyau masu kyakkyawar ma'ana waɗanda suke babu wani mummunan tarihi tare da su. Ana iya sa wa suna duk wanda yake ba zo da shi larabci ba, tunda sunan annaba ma wasu ma ba larabci ba ne. Ana sa ya zama suna mai tarihi mai asali mai kyakkyawar ma'ana, sannan a guje wa suna wanda yake mai mummunar ma'ana kamar irin su Harbu, Murra, Valim ko mai mummunan tarihi. Kama a ce ka sa ranka suna Ojuku misali, kaga bai da tarihi mai kyau, ko Fir'auna ko Hamana ko Abu Lahabi, duk wannan munanan tarihi ne, ko da ba su da mummunan ma'ana amma tarihin mummuna ne. Ko mai sunan Kuddara ake cewa ko mai waiwai Kuddara ne, zaka ga suna faɗan shi. Ko ka samu sunan wani bakin dan tauri da ya mummunan suna dan daba a anguwa, ka sa wa danka sunan shi, sai sunan shi Kaura ko Goji ko ga yawo jini misali. Al'adu ne ga sunan munana mutane suke amfani da su wajen abin nan. To hadisin dai abin da yake cewa kenan, shi malam yana hujja da shi ne akan cewa niyya tana da tasiri hatta a ayyukan da ba na shari'a. Saboda haka hatta wajen sa wa ɗanka suna, kyakkyawan niyyar da za ka yi, bari in sa mai suna mai kyau, bari in sa mai kyakkyawan suna, to wannan niyyar tana iya binka. Shi yasa ake so mutane su guje ma shu'umci a magana, a aiki, a tunani, saboda niyyar tana bi. Duk abin da za ka yi kar ka fara cewa kai aiko ba zai yiwu ba, yaushe za mu yi kaza, ko mun gane, to kana faɗa haka ba za ku yi ba. Ba za ka yi ba. Yaro zai je aljaraba wajen a ce kai ne za ka iya yin jan? Ya ba zai iya ba, dan me ba zai iya yi ba? Ko ka gan shi ya samu admission, ce lalle ma kai ne za ka iya yin A biyu? Medicine? Kai, ai wallahi ba za ka iya ba. To daga nan ka cuce shi, ka sa mishi rauni, kuma halaka na da kambun baka sani ba. Kisa Annabi kullum yake so ka dinga faɗan magana mai kyau, ce halla barakta, ce Allah ya sa albarka. Mugun nufi da mugun kasadi da mugun tunani yana tasiri a cikin niyoyin mutane. Jibo mala albarina ba, Allah ya gafata mai. Sanda yake faɗa wasu masu gano da hamu ɗinnan, wasu suna ganin kai wala yana kwaso ta da faɗi ba, amma a hankali za ka ga suna ta faruwa. To ana so ka zama musulmi da irin wannan azama, yadda Annabi ya buga diga ya ce mun ci Farisa da Ruma. A lokacin kuma ga wasu Larabawa sun riƙa su, amma yana maganan Farisa da Ruma, kaga shine girman azima. Ya zama kana da faffaɗan tunani, kar ka dinga tunani mai kunci da kuma irin abin da muwa samu muke cewa a samu na sallah, a samu na abinci, komai dai wai kai in ka samu ɗan daidai na bayi ba falasa wai ya ishe ka. Karatu a ce iya na sallah, kuɗi a ce kawai na abinci, mace a ce wai ta menene ma? Ta malami ko ta karayawa? A komai ka nufaci mai yawa, komai ka nufaci mai girma. In za ka nemi lahira, ka nemi babba, ko ka nemi Firdausi. In za ka nemi ilimi, ka nema da faɗi, hakan za ka nemi kuɗi. Duk abin da za ka nema, in za ka yi siyasa, kar ka nemi kansila, fara tunanin shugaban ƙasa, ka fara tunanin babban minista, ka fara tunanin gwamna, manyan muƙamai, ka fara tunanin manyan ayyuka da manyan ƙasashe. To wannan sa da tasiri a cikin niyoyin mutane, shi ne abin da yake mana hujja nan. Ya ce fal harisu huwal amilul kasib, mai aiki da zai samar da abubuwa. Wal hammam huwa al-qasidul murid, shine mai manufa. Wa kullu insanin mutaharrikun bi iradatihi harisun wa hammamun. Ya isa ku ko? Wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.